Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallar ruwa assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makirin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 7 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa mataimakin shugaban kasar Najeriya Sanata Kashim Shattima ya kai ziyara a garin Tudunburi a jihar Kaduna, inda wani jirgin soja mara matuki ya kai hari akan masu maulidi bisa kuskure. Kana kasar Ghana kuma kimanin kasashe mambobin Majalisar Dinkin Duniya guda 100 ne suka halarci wani taro a birnin Accra wanda za a gudanar kwanaki biyu akan kare wato zaman lafiya da kuma kare fararen hula a fadin duniya. Kamar kowani daren ranar Alhamis yau ma Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan bukatar da masu bukata ta musamman suke da shi na a saka su wuraren ayyuka da kuma nada su mukaman siyasa a mataki daban-daban. Akwai kuma labaran wasanni da Abdulwahab Muhammad zai kawo mana. To amma kafin nan ga Ibrahim Garba da cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Kungiyar Tarayyar Turai EU ta bayyana damuwa kan karuwar da aka samu a yawan kwararar bakin haure daga Afirka bayan da gwamnatin mulkin sojin Niger ta soke wata doka wadda a baya ta maida jigilar bakin haure a kasar wani babban laifi. Dokar wadda ake kira dokar shekara ta 2015 an kafa ta ne a shekara ta 2015 din da haɗin gwiwar kungiyar ta EU da kuma ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da batutuwan kwayoyi da manyan laifuka. A lokacin Turai na fama da matsalar kwararar bakin haure yayin da mutane sama da miliyan guda suka shigo nahiyar ta Turai daga Turkiya da arewacin Afirka a shekara da ta bi kuma aka kafa dokar. A matsayin wani bangare na wannan yarjejeniya ta shekara ta 2015 kungiyar ta Tarayyar Turai ta yi alkawarin bayar da tallafin dala biliyan 5 don inganta tattalin arzikin kasashen yankin Sahel da kuma karfafa gwamnatocin yankin saboda su samu sukunin dakile kwararar bakin hauren. A halin da ake ciki kuma shugabannin kungiyar Tarayyar Turai yau Alhamis sun yi kira ga China da ta kawo ƙarshen rashin daidaito a harkokin cinikayyar ƙasar da Tarayyar Turai ta kuma matsa lamba ma Rasha ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Ukraine. A tattaunawa ta gaba da gaba ta farko cikin sama da shekaru hudu a tsakanin jagororin China da kungiyar ta Tarayyar Turai, shugaba Xi Jinping da Premier Li Qiang sun gana a birnin Beijing da Charles Michel, shugaban Majalisar EU, da Ursula von der Leyen, shugabar EU din. A jawabinta na bude taron, von der Leyen ta kalubalanci shi kan dangantakar kudda-kudda Rasha, tana mai cewa ya kamata China ta dau karin matakai a tabakinta na kawo ƙarshen takalar Ukraine da Rasha ke yi. Shugaba Xi ya gaya ma shugabannin kungiyar ta EU cewa karfafa yarda ta bai daya a siyasance na bukatar kawar da dukkanin nau'ukan shishige wanda hakan ke nufin Amurka a fakaice. An gwaza gazabun fada a zirin Gaza tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan Hamas a yau dinnan Alhamis a yayin da Falistinawa farar hula ke ta neman mafaka. An fafata a sashen arewacin birnin Gaza inda Isra'ila ta maida hankali a farkon wannan yunkuri nata na murkushe Hamas, haka ma a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza inda nan ma aka faɗaɗa yakin. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sojojin Isra'ila sun zagaye inda madugun Hamas a Gaza Yahya Sinwar yake, sannan a tabakinsa lokaci ne kawai ya rage a same shi. Wannan yakin yayi ta tilasta ma fararen hula matsawa ta kudu wanda hakan ya kawo tangarda a ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya wanda kuma yasa aka yi maza-maza aka shiga gargadi kan yiwuwar tabarbarewar al'amura.
Yeah. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Gwamnatin Najeriya ta dauki alƙawarin binciken sanadin harin jirgin da ya kashe masu taron Maulidi a garin Tidinburi tare da gina gidaje ga al'ummar da harin ya shafa. Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shattima shine jagoranci tawagar gwamnatin tarayya da ta hada da shugaban majalisar wakilai da ministan tsaro da kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Daga Kaduna wakilin mu Isa Lawal Ikara ya hada mana wannan rahoton.
Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shattima wanda ya fara da ziyarar asibitin da waɗanda bom ɗin ya jikkata suke kwance a garin Kaduna. Ya ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya girgiza matuƙa game da iftila'in bom ɗin da ya afkawa al'umar garin Tidinburi da ke ƙaramar hukumar Igabin jihar Kaduna. Kuma ya sha alwashin za a tabbatar da an yi bincike don ɗaukar mataki.
Jama'a na zo ne a madadin shugaban ƙasa in yi muku jaje bisa abin da ya wakana. Wanda sun riga mu gidan gaskiya Allah ya ba su aljanna Firdaus. Wallahi yana da kyakkyawan niyya ga al'umman arewa. Duk wasu maganganu da wasu suke maganan banza ne. A lokacin da wannan abin ya auku ya kira ni kusan sau 17. A lokacin yana ziyarar aiki a ƙasar United Arab. Ya ce in yi sayin daka. Cewa in ga cewa an kawo tallafi wa share hawayen al'umman mu da wannan abin ya sha kuma nayi muku alƙawari kuma insha Allah za a bincike kuma duk wanda aka same su da laifi za ku hukumar da su.
Gwamnan jihar Kaduna ma Sanata Malam Obasani ya jaddar cewa gwamnati ba za ta bari wannan abu ya wuce haka nan ba tare da an dauki mataki ba.
Wannan kauye namu na Tidinburi da aka samu wannan intilai akwai tsare-tsare da girma mataimakin shugaban ƙasa yake yi kuma za a gina musu gidaje kyauta da dan Allah. Abu na biyu kan maganar diya za mu zauna. Mu da dan Allah a matsayin mu na gwamnatin jihar Kaduna za mu tashi tsaye mu ga me za mu yi mu tabbatar wannan haƙƙin al'ummar mu an ba da shi cikin gaggawa da dan Allah. Wannan abu da kuma da muka fadi cewa maganar fare na farko shine a yi bincike a ga ya aka yi wannan abin ganganci ne ko ku hadari ne wanda suke da laifi a dauki matakai saboda kar irin abu kara ku a wannan ƙasa ba ma jihar Kaduna ba kawai.
A karan farko da shugabannin yankin Tidinburin sun samu damar bayyana tsantsar abin da ya faru a gaban mahukunta kamar dai yadda aka ji daga bakin malam magaji Aliyu Adamu wanda shine sarki na wannan yanki baki daya.
A ranar 3 ga wata ana cikin wannan maulidi karfe 10 saura jirgi ya zo ya yawo wanda ba a ganin sa ya zaga kawai sai aka ji ya suko bom ya kashe wasu ya kuma jikkata wasu kuma bai bar wurin ba aka kwashi wasu aka fitar da wanda aka iya gane suna numfashi ana cikin wannan karfin 11 saura na wannan dare har ila yau sai jirgin ya ƙara sakin bom na biyu wanda ya shafi waɗanda waɗansu ma daga wasu unguwanni ne suka tashi suka zo domin ganin an kawo da wanda ya raunata kuma su ma sai ya ƙara hadawa da su wanda ya kashe mana mutane akalla 82 a halin yanzu an rufa su kuma akwai mutum uku daga cikin su wanda sun shafi ƴan uwan mu mazauna ne kristoci sannan akwai marasa lafiya da muke da su yanzu akalla sun kai 70.
Da yake ana ta faman magana akan biyan diya da tallafawa al'umar yankin Tidinburin da wannan bom ya afkawa. Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shattima ya ce gwamnati za ta sauya wa garin fasali.
Akwai wani al'amari na fulatanci da muke kiran shi Fulaku Initiative. Damu mun zabi states guda 5 a Northwest, Katsina da Kaduna da Kebbi da Sokoto da Zamfara. A Kaduna za mu gina gidaje 500 a Southern Kaduna, za mu gina 500 a Northern Kaduna. Don mun ce Fulaku Initiative ba kuna ne kaɗai ba za su amfana. Mu yi musu ranches masu shanu ba sai sun kai Southern part of the country don su samu ciyawa ba. Niyan shugaban ƙasa niyya ce ta alheri. To dole mu yafa juna. Rungumi juna Allah ya bamu zaman lafiya.
Kafin komawar tawagar gwamnatin tayayyar zuwa Abuja dai sai da gwamna Obasani jihar Kaduna ya sanar da alƙawuran da wasu ƴan tawagar suka ɗauka na ganin an taimakawa al'umar Tidinburin baki daya.
Shugaban jami'ar APC kuma tsohon gwamnan jihar Kano ya ba da gudunmuwa na naira miliyan 10. Shi ma speaker zai tabbatar da cewa ya gina ma wannan ƙauye wannan gari makaranta ya gina musu asibiti ya kuma musu titi wannan shine abin da speaker Ratu Rabu Tajuddin Abbas yace a faɗi muku
yanzu dai abin jira shine sakamakon binciken da gwamnati ce za ta yi da matakin da za ta dauka da kuma yadda za a rarraba tallafin ga al'umar yankin Tudunburin musamman ma da ya ganin yadda wasu ke ta faman kokonto akan cika alƙaura irin na gwamnati a duk lokacin da aka ce irin wannan iftila'i ya faru Isa Lawal Ikara Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Abai da Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Kimanin kasashe mambobin Majalisar Dinkin Duniya 100 ne suka halarta a birnin Accra domin karfafa ayyukansu na zaman lafiya. Taron na kwanaki biyu dai zai maida hankali ne akan muhimman fannoni da suka hada da batun mata da wanzar da zaman lafiya da kuma batun kiyaye zaman lafiya da na fararen hula a fadin duniya da kula da lafiyar kwakwalwa na masu wanzar da zaman lafiyar. Ga dai Ridwan Abbas da cikakken rahoto akan haka.
Kasar Ghana aka zaba ta karbi bakuncin taron zaman lafiyar Majalisar Dinkin Duniya na ministocin tsaro farko irinsa a Afirka a dalilin dagewar ta ga zaman lafiyar da tsaron duniya. Mahalarta za su hallara a zaurin taron kasa da kasa na Accra. Taron zai zama wata dama wa kasashe mambobi su sadaukar da kansu gun karfafa zaman lafiya da tabbatar da kariya da kwanciyar hankali masu kawo zaman lafiya. Minista da ke kula da harkokin kasashen waje na kasar Ghana Shelley Ayokobuchi ta ce tana kyautata fatar taron zai kawo ra'ayoyi ingantattu ga kasashe mambobi da dagewa kan aikin aiwatar da zaman lafiyar ga Majalisar Dinkin Duniya.
I wish to express appreciation of the government and people of Ghana for the confidence that you have
placed in the jin dadi na da na gwamnati da al'umman Ghana game da imani da babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya da duk kasashe mambobi na kwamitin na musamman na sunkayi da Ghana. Na kira ga duk wadda ke halarta taron nan ya nuna irin basirar da aka samu na sadaukar da kanmu yayin saduwar mu anan zuwa aiki zahiri tare kuma da zimmar zai ba daga dammawar zama lafiyan duniya da tsaronta. Mataimakin babban daraktan Majalisar Dinkin Duniya na ayyukan aiwatar da zaman lafiya Jakaranka ya jinjina wa kasar Ghana game da gudunmawar ta ba iyaka wurin marawa ayyukan aiwatar da zaman lafiyar duniya.
It is very fitting that this meeting should be held in Africa.
Yana da muhimmanci cewar za a yi wannan taro a Africa. Kasar Africa na daya a cikin inda muka fi gudanar da ayyukan zaman lafiyar mu, kuma kasar Ghana na daya a cikin manyan masu ba da gudunmawa a ayyukan zaman lafiyar na Afirka. Kuma saboda haka ina amfani da wannan dama in gode muku sosai da wannan gudunmawa ta kwarewa da kasar ku ki bayarwa ga yunkurin samar da zaman lafiyar duniya. Gaskiyar cewar tarin ministocin tsaro sun hallara nan Accra na nuna tabbatuwan matsayin gudunmawar ku a ayyukan na samar da zaman lafiyar duniya. Tsohon jakadar kasar Ghana a Saudiya wanda tsohon soja ne Umar Sanda ya yi mini karin bayani dangane da wannan taro da irin alfanunsa.
One journalist da ke nan da ake zuwa da su yi da su machineries, mechanisms, the IT securities da da su zo da shi dukkan su ko zo su ko gwadan nan to wasu kuma da suka je da shi out Ghana cikin wadannan conference ba ta bayin ko ina ba da zuwa Africa kuma first country Ghana sai mu ci alhamdulillah don shi amfani da wa da mu samu shi
ilimi da kasashe da ke halartar taron za su yi musanyan su za su samar da tsayayyen gimshiki na raya karfafa dabara na magance matsaloli da ake fuskanta na zaman lafiya da tsaron duniya. Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko lokaci ne da Zainab Babaji zai ta kawo mana rahoto na musamman akan bukatar da masu bukata ta musamman suke da shi na saka su a wuraren ayyuka da kuma nada su mukaman siyasa a mataki daban-daban.
A farkon wannan mako ne al'ummar duniya ta yi bikin tunawa da ranar masu bukata ta musamman. Bikin wanda Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar a shekara ta 1992 yana bada zarafin gane matsalolin da masu bukata ta musamman ke da su da yin gangamin karfafa musu gwiwa da sanin yancin su da kulawar su. Yarima Suleiman Ibrahim shugaban kungiyar Majalisar masu bukata ta musamman a arewacin Najeriya yace har yau masu bukata ta musamman basu fice daga matsalolin da tun can suke fuskanta ba.
Hakikanin gaskiya wannan rana ya zo mana da farin ciki da kuma bakin ciki. Duba da yanayin matsalolin da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi a Najeriya, musamman abin da aka dade wata dadaddar sana'a wadda masu bukata na musamman suka dade suke yin shi, abin da shafi harkar bara da kuma rashin ci gaban su. Lalle wannan abu ne wanda ya kamata ce gwamnatin tarayya ta magance shi tun da jumawa, amma har yau muna cikin wannan system, wannan tsohon sana'a wadda wasu masu bukata na musamman suke yin shi. Na sani wasu da yawa daga cikin su ba da san ran su suke yin shi ba, domin na sani akwai wanda in za su fita baran sai su yi kuka saboda takaici da kuma damuwa, amma har yanzu kamar gwamnati ba ta shirya don magance wannan matsalar ba. Abin farin ciki shine mutane masu bukata na musamman yanzu yawancin su sun yarda su tashi su nemi ilimi kuma su nemi wasu sana'o'i da za su dogara da kansu. Wannan abin farin ciki ne. Ita sannan kuma gwamnatin tarayya ta yi kokari ta samar da hukumar masu bukata na musamman, amma abin damuwar mu shine da kuma roƙon mu shine shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu mun rubuta mai takarda ta musamman domin tuna mishi da dokar da tsohon gwamnati ta samu ta hannu domin ba da yanci da dama ga masu bukata na musamman gujin ba su kashi biyar cikin dare a duwansu dalilin da za a yi ko kuma wansu appointment ko kuma ɗiban ma'aikata wanda za a yi na gwamnatin tarayya. To amma a yanzu haka har yanzu bamu samu wannan maganar minister da muke nema ba. Wannan 5% wanda doka ta bamu dama har yanzu bamu samu ba. Kuma abin damuwa gwamnonin mu na arewa sun gaza samar da wata mafita ga mutane masu bukata na musamman da wanda za su iya dogara da kansu, musamman abin da shafi harkar ilimin su, harkar tattalin arzikin su, harkar zamantakewan su, harkar ma koya musu wani sana'o'i da za su dogara da kansu. Har yanzu mun gagara samu.
Daga jihar Nasarawa kuwa Malam Ibrahim Abdullahi da ke zaune a karamar hukumar Karu yace su dai basu ga alfanun ranar ba saboda suna fuskantar kalubale.
Yau wannan rana muna murna da ita ranar na kasa sosai dai. Wannan rana ana fadin tana da alfanu amma mu ba magana alfanun ta gaskiya. Saboda mun kan fuskanci kalubale a jihar Nasarawa mu na kasa su da dukkan wani abu da yazo a jihar Nasarawa gaskiya. Ba ma samun shi kuma ba mu gane wani cigaba. Daidai ni nan ina yin sana'a, ina kasuwanci, amma tun da na fara wannan kasuwanci yau ya kai shekara na kusan 5 ko 6, amma ban taɓa samun wani tallafi daga wani ko wani malami ko wani mai kuɗi. Amma kullun kalubalen da sun tahe ba su da wani abin da mawadatan ƙasar nan suke da malaman ƙasar nan suna kalubalen kullun ba za su nemo mana hanya ta gari ba, kuma mun iya abubuwa kala-kala don zamu iya sarrafar da rayuwarmu amma ba sa tallafa mana.
Daga jihar Bauchi kuwa Malam Abdullahi Usman ya koka ne kan yadda a matsayinsa na mai na ƙasa ya kammala karatu amma bai samu aikin yi ba, don haka dole yake bara.
Mu masu bukata ta musamman a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin ana bayanin cewa an creating na disabled commission domin mu a Najeriya ta zama wannan hukumar ita ce za ta duba rayuwarmu, matsalolinmu da dukkan wani abin da ya shafi masu bukata ta musamman a Najeriya. Amma wannan hukumar ba wani abin da ya canza tun da aka kafa wannan hukumar. Domin a yanda nake muku bayani a yanzu gani ni na kammala makaranta na tun shekara 7 da ya wuce, amma har yau ina nan ina fama da takarduna daga gwamnatin tarayyan har gwamnatin jihar ba inda ban shiga ba, domin ga na samu aikin yi in samu abin dogaro da kaina, amma har yanzu ban samu wannan aikin ba. Kuma akwai ire-ire na a jihar Bauchi da yawa da ma fadin Najeriya, muna nan mun kammala da wanda suke da suna nan ba jarin da zasu yi wannan sana'an da shi. In ka koma ta ɗayan hannun ma akwai irin sake-sake da aka modernizing din nan na zamani, akwai yan uwanmu da sun koya da yawa. In ka je ka saka abun ma ba sayan shi ake yi ba, sai dai a barka da shi. Ga tsadan kuɗin wannan kayan aikin, kuma ka siyo shi ka zo ka saka abun ba wani wanda zai kula ko ya zo ya sayi wannan abun domin kai ka ci gaba a rayuwanka. Kuma mu inda abun yake ba mu mamaki, sai ka ga a Najeriya ga mu da manya-manyan sarakuna, ga mu da manya-manyan malamai a cikin kasan nan, ga shugabanninmu na siyasa, ga komai suna nan, amma ba wani, ga iyayen kasa da yake cewa dattawan kasa da waye-waye duk ga su nan, ba wani wanda zaka ji ya fito yana magana akan masu bukata ta musamman, ya za a yi, ya za a taimake su, ya za a yi mana. To mu da wannan ranan sai dai kai mu taya yan uwanmu na wasu kasashen duniya murna, amma mu wannan abin gaskiya sai a hankali a Najeriya.
Ita ko Aishatu Muhammad, coordinator na biyu na kungiyar nakasassun a arewacin Najeriya a jihohin Kano, Jigawa da Katsina, cewa ta yi za a iya magance matsalolin masu laluri ta hanyar shugabanninsu da ke da riƙon amana.
Ina kira ga gwamnatin ƙasa baki ɗaya, tun daga federal government har state da muke da ita 36 zuwa ga ƙananan hukumomi, daga shugaban ƙasa har zuwa sanatoci da 'yan majalisar dokoki da majalisar jiha, da su yi duba zuwa ga irin rayuwar da muka tsinci kanmu musamman arewacin Najeriya. Mun shiga wani yanayi na kalubale, wanda kalubale ne mai girma fa, kuma Allah subhanahu wata'ala ne zai magance shi. Amma fa ku sani kuma kuna da wata gudunmuwa ta musamman wanda haƙƙi ne a kanku, wanda kuma za ku iya magance abin da ya sauwaka, ko da inda dan buye yawa bai jin mai, amma kuma za ku iya hoɓasa. Kamar me? Musamman wanda Allah ya jarabi kadarsu ne yawon barace-baracen nan da ake yi, waya hanya da za a bi a magance? Akwai su wallahi, muna fada wakilai tun daga federal har ward, muna da wakilai na gaskiya masu amana a kowace karamar hukuma. Ya kamata a ce ta san inda al'umman masu bukata na musamman masu laruri suke a garinta. A duk wace state ya kamata a ce gwamnatin jihar tana da musaniyar yaya masu larurin jihar ta suke tafiya, daga karatunsu zuwa sana'o'insu zuwa inganta rayuwarsu. To wannan abun kar ya kasance masu bukata sai in wata damuwa ta taso wa gwamnati ta su bukata a ce wai za a yi da su su zo. Musulmi da Kirista masu mulkin Najeriya all gaba daya. Yanzu haka akwai makarantu santa-santa wanda a jihohinmu ba sa da tasiri, ba ma su aiki da su, wani mai larurin ma bai taɓa sanin a jihasa ko wata makaranta ta wani masu bukata na musamman ba. Kuma shirye muke da mu ba ku haɗin kai don wannan abin. Ɗan uwanmu da suke yawo a tituna barkatai suna yawon barace-baracen nan, wallahi azin abin yana mana zafi, ba ma jin daɗi, saboda babu wanda yake huta.
Daga ƙarshe Malam Yarima Suleiman Ibrahim yace zaman tattaunawa da wasu shugabannin masu bukata ta musamman da ministan jin kai na Najeriya Dr. Beta Edu ya ƙayatar, saboda alƙawuran da gwamnatin ta yi musu sai dai ya ƙare da fatar a cika su.
Mai wani zamani a nan birnin tarayya Abuja don ci gaba da bukukuwan ranar masu bukata na musamman. Kuma zama ya armashi sosai tunda har ita ministan umantar ta zo. To amma abin da yake damina shine naga ta ce doka ne ba da damun cewa duk wasu abubuwan da za a ware a ba mutane masu bukata na musamman kashi da cikin ɗari. To amma da yau ta kara wani ambishin cewa mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, saboda yanayin tausayinsa da kuma kishin masu bukata na musamman, ya ce a kara kashi 10 za a ba cikin ɗari. To amma ni abin da shi damina ga duk wanda suka kawo a cikin masu bukata na musamman a wurin taron nan, to ba ma san a yi irin wannan alkawari in ba tabbatar da shi ba, ya zama kamar haɗa mu rigima da mutanenmu, musamman mutanenmu na karkara. Wannan abin da ake faɗa muna son mu gan shi a aikace. An daɗe ana gafara ta ba mu gan ka ho ba, wace mutum miliyan da miliyan 50 da shugaban ƙasa ya ce zai taimaka, ta ce za a ware kashi 10 cikin 100. To ni fatana da burina shine ita minista ta gane wayannan wanda suke bara a kan titi, wanda suke karkara, ya kamata za a ba da kayan wannan kayan tallafi. To lalle kokarin wannan abin ya koma ƙasa zuwa ga masu bukata na musamman.
Na ƙasassun sun yi fatar hukumomi tun daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi da gwamnatin tarayya za su saurari kukansu da nufin share musu hawaye don su samu sauƙin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos, a Nigeria.
A gaida Zainab da wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zan fara ne da bayanin yadda rukunin wasan duniya na kafar Ingila inda ake nuni da cewa club din Arsenal ita ce ke kan gaba da maki 36 daga wasanni 15 da ta buga. Sai ta biyu club din Liverpool mai maki 34 daga wasanni 15 ita ma dai da ta buga. Aston Villa ta zo na uku tana da maki 32 sai club din Manchester City mai maki 30 a matsayin na hudu da ta samu daga wasanni 15 da ta buga. Sai Manchester United mai maki 27 a yayin da club din Tottenham ita ma dai tana da maki 27 sai dai ita wasanni 14 ne ta buga. Sai kuma batun gasar kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar a kasar Morocco daga ranar 10 ga watan Agusta zuwa ranar 1 ga watan Satumba na shekarar bari idan Allah ya kai mu. Kasashe 12 ne za su kece raini a tsakaninsu domin samun damar daukar kofin wanda halin yanzu kasar Afirka ta kudu ke rike da kofin. Kasashen kuwa su ne Nigeria sai mai masaukin baki kasar Morocco sai kasar Afirka ta kudu sai kasar DR Congo akwai kasar Tunisia da kasar Ghana da kasar Botswana da kuma kasar Algeria. Sauran kasashen kuwa sun hada hadda Mali da Tanzania da kasar Senegal da kuma kasar Zambia. Sai kuma batun tonan sililin aikata rashin da'a da tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Spain Mr. Luis Rubiales ya aikata. Yanzu dai kwamitin da ya dibiya wa tsohon shugaban kwallon kafa ta kasar Spain Mr. Luis Rubiales din hana shi shiga harkokin wasannin kwallon kafa na tsawon shekaru uku sabili da rashin da'a da ya aikata a ranar da aka kammala gasar kwallon kafan mata. Kwamitin ya ce zai kara tsaurara dibiya masa wasu karin hukuncin ladautarwa idan ba a manta ba. Luis Rubiales ya tsotsi bakin yar kwallon kafa ta kasar Spain ba tare da amincewanta ba. Ita dai hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta ce Rubiales ya nuna rashin imani. Shi kuwa tsohon mai buga kwallon kafa kuma captain din Super Eagles JJ Okocha ya bayyana sunan Victor Osimhen dan Najeriya da cewa shine zai kasance zakaran da za a gaba na gwarzon yan wasan kwallon kafa a nahiyar Afirka saboda irin rawar gani da ya nuna a club din da yake taka mata leda wato club din Napoli a kasar Italia. Shi dai Victor Osimhen mai shekaru 24 shine ya zo na farko a yawan zura kwallo a raga a gasar league na kasar Italia da ake kira Serie A. Za a gudanar da bikin bada kyautar gwarzon dan wasan kwallon kafa ta nahiyar Afirka ranar 11 ga wannan wata na Disamba da za a yi a birnin Marrakesh da kasar Morocco. Abdulha Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Ta gaida Abdulha Muhammad da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
A takaicen kungiyar tarayyar Turai EU ta bayyana damuwa kan karuwar da aka samu a yawan kwararar bakin haure daga Afirka bayan da gwamnatin mulkin sojin Niger ta soke wata doka wadda a baya ta maida jigilar bakin haure a kasar wani babban laifi. Dokar wadda ake kira dokar shekara ta 2015 an kafa ta ne a shekara ta 2015 din da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Turai da kuma ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da batutuwan kwayoyi da manyan laifuka. A lokacin Turai na fama da matsalar kwararar bakin haure yayin da mutane sama da miliyan guda suka shiga nahiyar daga Turkiya da arewacin Afirka. A shekarar da ta bi kuma aka fara aiki da dokar. A halin da ake ciki kuma shugabannin kungiyar tarayyar Turai yau Alhamis sun yi kira ga China da ta kawo ƙarshen rashin daidaito a harkokin cinikayyar ƙasar da nahiyar Turai.
To duka kuma iya abinda za mu iya kawo muku kenan a yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta shirya ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na wannan dare Mr. Cedric. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum.